العظيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau 17 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 kuma yau 2 ga watan 6 miladiyya 2018 a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin margayi Alhaji Harun Danja Allah ya gafarta masa domin ci gaba da tafsirin alqurani mai girma na watan Ramadan wannan kuma shine majalisin mu na 17 insha Allah ta'ala kafin ci gaba da tafsiri akwai tambayoyi Allah madaukakin sarki ya gafarta mala ya gafarta ma mala Allah don Allah ina so ka jawo hankali game da ladane wasu kan kira sallah rana bata fadi ba to shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ladan ya bashi falala النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم اغفر للمؤذنين وأرشد الأئمة النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامنين أم باشي كبس إن سلت ستيتوت تماما سمازاتيت والمؤذن مؤتمن شيكو لادن amintacci ne Allah ya yarda da shi sannan kuma mutane sun yarda da shi sai ya kira sallah sannan mutane suke tsayawa su daina cin abinci sai ya kira sallah sannan za a zo ayi sallah sai ya kira sallah sannan mutane za su yi bude baki kaga shine mu'tamal din sai manzo Allah sama yayi addu'o'i guda biyu sai ya ce su dai ladane Allah ya gafarta musu su kuma mamu kai su kuma limamai Allah madaukakin sarki ya shiryatar da su wannan hadisin wasu malamai suna ganin ladan ma yafi lima kaga ba karamar daraja bace a shi ladan yake da ita akwai malaman da suke ganin darajar ladan ta fi ta lima duk da cewa maganar su ba ta da ƙarfi sosai domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito cewa shi ladan bane amma liman to da ka liman yafi ladan amma dai waccan maganar har malamai su yi ta kuma malamai ne mu'tabarai wato malamai ne da ake ɗaukar maganar su da kima so da kashe ladan yana da ka'idojin da ya kamata ya cika shi yasa sharadin farko da malaman mu suka ce an yakuna arifan bil awqat ya zama ya san lokaci a wannan zamanin namu ko dai ka rika zuwa kana duba lokaci da kanka kaga ya rana take fadi kaga ya rana take zawali da azhar kaga ya alfajir yake ketowa da asuba kaga ya shafaki yake bata da isha'i sannan ya inuwan mutum take kasancewa abin nan tsawon sa da kuma tsawon zawali da la'asar kenan wannan hanya ta shari'a kenan ta asali ta ladan ya san lokaci kuma masana suna faɗi suna cewa lokacin bai cika canzawa ba sai ai kwanaki uku kafin lokaci ya canza saboda haka ladan idan ya duba lokaci yau na rana to zai iya kila kwanaki uku sannan ya sake duba ba tare da lokacin ya canza ba hanyar farko kenan wanda wannan hanyar yau tana ba ladane da yawa wahala wasu ma ladancin suke amma ba su san waɗannan lokutan ba to hanya ta farko kenan hanya ta biyu Allah ya kawo mana sauki ga takaddunan ana rubuta masana take dubawa da ilimi na falaki wanda malamai da yawa sun yarda da cewa ai amfani da ilmul hay'a ilmin falaki domin tabbatar da lokutan sallah an yi takadda akwai ka dogara akan wannan takadda ta ishe ka a matsayin ka na ladani ko kuma irin agogayyan nan da ake yi masu digital wanda suke nuna lokaci ka dogara da su to amma a'a sai ka ce kai ba duba lokaci kake yi lokaci na shari'a na asali ba sannan kuma ka ce kai ba ruwanka da waɗannan na'urorin ko kuma waɗannan takaddun da aka rubuta kaga dole ai ba rusa sai ladan ya kira sallah wani zubin irin inda liye gajimarin dan an yi hadari wallahi sai kaga saura minti 10 lokacin sallah magrib ya shiga sai kaga wani ya kira sallah kaga ba daidai bane wannan ko kuma ka kira lokacin sallar asuba lokaci bai yi ba ka cutar da mutane wani kila lokacin ya tashi daga bacci ko sai ka kwala kiran sallah shikenan ka hana masa yin sahur sai ya dore kage da damuwa ka cutar da shi kuladane su dukkan Allah su zama suna kula da waɗannan abubuwa annabi sama ya ce su amintattu ne to amintacce ko ai bai kamata ya ci amana ba sannan kuma amanan nan amanar Allah da amanar bayin Allah su tsare su tsaya su koya su san lokaci su san yadda ake kiran sallar nan sannan mutum ya zo ya kira sallar ya koyi lafizan yadda ake kiran sallar ya duk ka'idojin da ake shari'a ta sa na ladan to ya zama mutum ya cika kafin ya fara kiran sallah Allah shiryatar da mu da su gabaki daya Allah kawo mal lafiya Allah ya gafarta malam menene hukuncin mutum ya saci wutar nefa ko ruwan famfo ko network kamar wifi da sauransu to ai sata aka ce ai na sata ta taba halasta sunan sata ai daga jin sata ka san ai abu ne na wanda ba yi da ci hatta satar da aljannu suka yi a sama ai kage Allah ya fadi yace illa man istaraqa as-sam'a fa asba'ahu shihabun mubin kage istiraqu as-sam'i fiki zuwa fiki su satoji shi yasa aka azabtar da su ake musu wannan azaba saboda baya halasta ka dauki hakkin da ba naka ba wutar lantarki ka'idar da aka bada cewa za ka sha ka biya ruwan famfo za ka sha ka biya in abubuwa ne na network da ake waya da su ko ake abin da ya shafi computer da su internet ka'ida ka biya kudi a baya duk abin da ka dauka ba naka ba wannan to ya zama cin amana ya zama sata kuma ranar gobe alkiyama sai ka zo da shi Allah madaukakin sarki ya kyauta Allah ya kawo mal lafiya Allah ya gafarta malam akwai wasu alamomi da ake gane daren lailatul qadri lailatul qadri dare ne da Allah madaukakin sarki ya ware shi ya zaba al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada Allah madaukakin sarki ya ce lailatul qadri khairun min alf shahr ya tufanta shi ya ce lailatul mubaraka ba inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin malaman tafsiri suka ce lailatul mubaraka hiya lailatul qadri daren nan ne albarka shine lailatul qadri Allah ya ce fiha yufraku kullu amrin hakim a cikin wannan daren Allah madaukakin sarki yake rarraba lamurra waɗanda suke na hikima duk abin da zai gudana shine budget din da Allah yake yi na shekara Allah madaukakin sarki yana da at-taqdirat guda biyar wato budgetin dan abubuwa da yake yi har guda biyar to wannan shine suke ce mishi at-taqdiru sanawi wato budget na shekara shekara to a ran lailatul qadri a lailatul qadri Allah yake yin wannan dare ne da idan mutum ya dace da shi Allah madaukakin sarki sai ma rayuwarsa albarka in yi addu'a Allah sai an shi addu'ar sa a wannan rana annabi sama hadisi sahihi ya faɗa cewa nayi niyyar in zo in bayyana muku wace rana ce Allah yayi mun wahayin wace rana ce ake samun wannan dare mai albarka to sai aka tashi wasu daga cikin sahabbai sai suka samu rashin jituwa sun biyu suka yi cacar baki sai aka mantar da annabi sallallahu alaihi wasallama manzon sun ce to shikenan sai ku tafi kowa ya ci gaba da lalubanta in kun tashi za ku yi laluban lailatul qadri to ku lalubi wannan dare a goman ƙarshe wata riwaya ta ce a bakwan ƙarshe a wata riwaya ta ce a bakwan farko amma a goman ƙarshe bambanci tsakanin bakwan farko da bakwan ƙarshe in ka ce bakwan ƙarshe kana nufin daga 23 zuwa 29 ke idan kuma ka ce bakwan farko to kana nufin kenan daga 21 zuwa 27 riwaya duk sun zo a game da wannan sayyiduna ubayy ibn ka'ab radiyallahu anhu yayi rantsuwa ya ce wallahi rana 27 ci ga wata wasu malamai suka bibbi wasu abubuwa na littafi suka ce su abinda ya nutsun musu rana 27 ci daga cikin abin da suka yi suka ce lailatul qadri an ambace ta a cikin suratul qadri din guda uku inna anzalnahu fi lailatul qadr ayko wa ma adraka ma lailatul qadri bi lailatul qadri khairun min alf shahr sai suka ce ayoyin kuma wannan abin nan in ka buga wannan uku sota uku sotara
shine zai baka nawa 27 suka ce haka sannan kuma wasu suka ce wai ayoyin surar gabaki ɗaya guda 30 ne sai suka ce salamun yi to salamun sai suka ce ita ce kalma ta 27 a cikin sura Ibn Atiyya ya ce to wannan dai tafsir abin nan ne dai ba a daukar sa a matsayin abin da za a karfafa a ce dole haka yake ya ka dai kai wata baiwa ce kila Allah ya ba wani ta tafsiri amma ba za a ce haka yake ba abin nan sannan Ibn Mas'ud afatawassa shi abin da yake cewa Lailatul Qadri gabaki dai a shekara ake samun ta har yake cewa man ahya sanatahu wuffiqa li Lailatul Qadri duk mutumin da ya raya shekarar ta gabaki daya to Allah ta'ala zai sa shi ya dace da Lailatul Qadri to amma dai kauli rajihi ana samun wannan dare ne a goman karshe kaman yadda hadisai masu dimbin yawa suka zo suka tabbata sannan kuma ana samun wannan dare ne a wutiri wato mara mara kenan 21 22 23 27 29 sannan alamomin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa daga cikin alamomin za a tashi a safiyar ranar wani zubin malamai suka ce ba alama bace da za ta zama ta tilas a tashi safiyar wannan ranar ya zama an yi ruwan sama saboda Annabi sama yayi mafarki ya faɗa masa habbansa yace yayi mafarki ya ganshi yana yin sujada a kan tabo yumbu da kuma ruwan sama a ruwa a ƙasa shikenan sai aka wayi gari safiyar 21 ga wata sai aka yi ruwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama an masa rufi ne da ganyen dabino shikenan sai zidda ruwa mai riwaya yace sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sujada a cikin ruwa da kuma ta to kaga wannan alama ce sannan daga cikin alamomin da suka tabbata na Lailatul Qadri ya kasance ranar in aka tashi da safe sai zama rana ba ta kashe ma mutum ido la shu'a ala ba za ta zama irin zafin nan da take da shi da wannan hasken da take da shi mai tsanani za ta zama ba ta da shi sannan a ranar za a tashi gari ba sanyi ba gari ba zafi ba kalaili tihama la harra wala qarra babu zafi babu sanyi daidai wa daidai haka za a tashi to waɗannan su ne alamomin da suka tabbata a cikin asari da kuma hadisi sahihi na Annabi sallallahu alaihi wasallam amma wasu alamomi da ake ambatawa na ƙarya cewa zaka iya kalwai bishiyoyi duk za su kwakwanta ranar karnuka ba za su yi haushi ba zaka iya kallo daga gidanka wai in ka dace zaka hango daga nan zuwa Makka zaka iya hangowa amma a mafarki mafarki ko yanzu mutane ai Allah kadai san irin mafarkin da mutane take wani ya kwanta ba sai maka mafarki guda 500 kafin ya tashi ba to amma dai waɗancan su ne alamomin da suka tabbata a hadisance sannan Lailatul Qadri nan abu ne na gaibi ba a san shi shige a kai shi yasa ba ijtihadi a ciki da za ka zo ko ka zo ka ce ai ga wasu abubuwa da ka gani so da ka magoki Allah madaukakin sarki Allah ya datar da Nana Aisha radiyallahu anha ta tambaye Annabi sallama idan Allah ya taimake ni nake tsammanin wannan rana daren Lailatul Qadri ne ya zan ya ma'aikin Allah mun san me yake ki yi addu'a ki rika cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wannan addu'a ita ce ake bukata in Allah ya taimake mutum to ya gama komai yanzu da mun san Allah ya bi mana shikenan ko sai kowa ya ci gaba da baccin shi azumin nan ma ya ba za mu yi shi ni yanzu aka ce an yafe min zunubaina gabaki da shikenan kaga ai ba wani abin da mutum zai yi sai ta shagale shi sai dai ya danyi abin da zai yi na godiya Allah ko eh in ya sa kanshi wanne yace don Allah alaga malam don Allah wasu hanyoyi waɗannan hanyoyi zan bi domin gwanan cewa a larabci a shagowa lafiya to yare dai gabaki ɗaya koyansa ana buƙatar abubuwa da yawa ana buƙatar ji ana buƙatar karantawa ana buƙatar yi da baki in ka kiyaye wannan a kowane yare kake koya za ka iya ka riƙa sauraron waɗanda suka iya in kana sauraron waɗanda suka iya ko da yaushe to zai taimaka maka sannan na biyu kai ma ka riƙa yi da baki sannan na uku ka riƙa karance-karance su ne wannan sannan kuma in larabcin kake son sosai sai ka ba adabi muhimmanci waƙoƙin larabawa sai ka ba su muhimmanci ka karanta su sosai sosai
sannan littafan adabi nasu ka karantawa da yawa sannan kuma ka san nahawu nahawu wato grammar kenan ka'idojin yara ka san su da tasrifin yara domin wani yakan san nahawu amma bai san tasrifi ba to duka a san su a koye su sannan kuma har abin da yake su hadda rubutu kake so to sai ka koyi ka'idojin imla'i ka tabbatar da su ya ake suna da alaka da ka'idojin nahawu Allah ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya kara mana fahimta ya kuma sa alqur'ani ya cece mu yayi albarka a cikin rayuwar mu muna cikin ayata tafsirin ayata 92 a inda muke tafsirin wannan ayar kuma muka kawo asalin kissar da Allah madaukakin sarki ya bada ta riƙar dan marikin sa da mutanen annabi Musa alaihi salam suka yi bayan Allah madaukakin sarki ya gayyaci annabi Musa alaihi salam domin ya gana da shi na kwanaki 30 daga baya Allah ta'ala ya cika mata suka zama kwanaki 40 kafin dawowar annabi Musa alaihi salam aka samu wani taqdiri marajin magana daga cikin mabiyansa da ake ce masa as-samiriyu ya sassaka musu wani gunki na dan marikin sa yace ai shine abun bautar su daga baya kuma suka ji suka bi suka ci gaba da bauta ma wannan dan marikin san har lokacin da Allah madaukakin sarki ya dawo da annabi Musa alaihi salam ya tarar da su a cikin wannan yanayi mara kyau sakamakon haka sai muka dauki kanmu daga suratul baqara aya ta 92 sai muka koma suratul al-a'raf muka fara bayani domin a can ne Allah madaukakin sarki ya kawo cikakken bayani a game da yadda banu Isra'il suka riki dan marikin san suka ci gaba da bauta masa haka nan kuma Allah ya ƙara bayanin da yafi tsawo a cikin suratul baha insha Allah su ne muke duba su domin ya zama muna da cikakken tafsiri na ita aya ta 92 a cikin suratul baqara wanda shine asalin wajen da muke tafsiri mu fahimta sosai domin aulat tafsiri tafsirul qur'ani bil qur'ani tafsirin da yafi kowanne shine a fassara alqur'ani da alqur'ani suka ce alqur'anu yufassiru ba'dahu ba'dan qur'ani sashin sana fassara sashi a inda Allah madaukakin sarki ya dunkula bayani a wani wajen in ka koma wani wajen sai kaga Allah ya fayyace komai ya bude bayani abinda ba a fadi a can ba sai kaga an ambace shi a can muna bayani a cikin dai waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki ya ambata mana addu'ar da annabi Musa alaihi salam yayyace ya Allah ka gafarta min ni da dan uwana ya Allah madaukakin sarki ka ji kanmu ka gafarta mana ni da dan uwana sannan ya Allah ka shigar da mu a cikin tausayinka ya Allah madaukakin sarki kai ne mafi jin kan masu jin kai saboda haka ka ji kanmu ka tausaya mana kada ka kama mu da zanubin da wawaye cikin mu suka aikata domin idan wawaye suna aikata abu zanubi yakan shafi har wanda bai yi ba wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan ku ji tsoron fitinar da idan ta zo to ba za ta tsaya kan wanda ya jawo ta bane shi yasa in aka ga fitina yin kokari ake a hana ta tashi kada ka batta kada ce ai kai ta zo in ta zo ai kai ba ruwanka a'a al fitnatu ta'ummu wan ni'matu takhus fitina in ta zo gamewa take amma ni'ma tana shafar waɗanda kawai Allah yayi niyyar ya mawa amma fitina ye zai iya yiwuwa ba ruwanka a ciki amma kuma ta shafe ka Allah kada ka kama mu da abin da wawayen mu suke aikatawa ya Allah ka gafarta mana to shine annabi Musa alaihi salam yayi wannan addu'ar daga baya kuma sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da mana bayani yace innal ladina ittakhadhu al'ijla sayanaluhum ghadab
a'udhu billahi minash shaytanir rajim
na'am
bismillahir rahmanir rahim innal ladina ittakhadhu al'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين
Allah madaukakin sarki yace innal ladina ittakhadhu al'ijla yanzu za a fada mana sakamakon waɗannan mutanen da suka yi shirka mutanen annabi Musa alaihi salam suka riki dan marakin sa suka ci gaba da bauta masa kafin dawowar annabi Musa alaihi salam sai Allah ce innal ladina ittakhadhu al'ijla wallahi waɗanda suka riki dan marakin sa a matsayin abun bauta suka bar Allah madaukakin sarki saboda annabinsu annabi Musa alaihi salam yayi tafiya ubangijinsa ya gayyace shi na kwanaki domin ya gana da shi kuma ya ƙara masa daraja darajar da annabinsa zai samu darajar sa ce wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika daga cikin fasarorin da malamai suka yi suka ce wa innahu ladhikrun laka ay wa innahu lirif'atun laka wa liqaumik darajar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu to darajar mushi haka duk kowane annabi idan ya samu wata daraja to darajar al'ummar sa ce darajar al'ummar sa ce to shine sai Allah ce innal ladina takhadhu al'ijla lalle waɗanda suka riki dan marakin sa a matsayin abun bauta sayanaluhum ghadabun min rabbihim wallahi wani fushi zai same su daga ubangijinsu Allah zai yi fushi da su kaga shine faba'u bi ghadabin ala ghadabin ki fushi akan fushi to ga fushin da ya same su ubangijinsu yi fushi da su innal ladina takhadhu al'ijla lalle waɗanda suka riki dan marakin sa a matsayin abun bauta sayanaluhum ghadabun min rabbihim wallahi fushi zai same su daga ubangijinsu wa dhillatun fil hayati dunya sannan za su samu wani kaskanci a rayuwar duniya kaskanci shi yasa duk inda kaga bai gudi a cikin kaskanci yake an sha fada mana wannan a cikin walakanci yake a can a Taha Allah madaukakin sarki ma zai fada mana wata kalma za ta ci gaba da fada tun daga shugaban su shi al-Shamiri yudan la nisa la nisa la nisa akwai malaman tafsiri da suka ce har yau har magajin gobe jikokinsu Allah ya jarrabe su da faɗin wannan magana duk inda suke kawai za ka gan sai su ta faɗin lamisat lamisat kamar yadda za mu gani a cikin Taha insha Allah to shine Allah madaukakin sarki ya ce ga hushin Allah Allah ya hushi da su sannan kaskanci zai tabe su a rayuwar duniya sai Allah ya ce wa kadhalika najzi al-muftarin haka nan muke saka ma waɗanda suke kirkira ƙarya su danganta ma Allah domin babu ƙaryar da tafi girma fiye da karki wani abun bauta ba Allah madaukakin sarki ba ka ce shine abun bauta Allah ya faɗa mana a baya yace ba ta gani cewa la yukallimuhum wala yahdihim sabila ba zai yi musu magana ba za su ce maka kaza ya amsa musu ba to ya za kai ka je kana bauta ma wanda in ka kira shi ba zai amsa ba sannan wala yahdihim sabila baya shigetar da su in sun bata hanya in ba su gane inda za su bi ba zai iya nuna musu ya ce ku bi nan ba domin bai san inda shi ma zai bi ba bai san inda za shi ba bai san me yake faruwa da shi ba ba yi da rai jiki ne aka sassaka shi daga gwalagwalai daga kayan ado na mata aka ɗibi ƙasa ta tsafi aka zuba masa a cikinsa in an matsa shi in an matsa shi sai ya rika murya sai ya rika kuka ina yana kuwa yana da ihu da yake yana da ƙara da yake da ita shi kenan kaga wannan iyakar kaskanci kenan so daga duk mutumin da ya riki wani abun bauta ba Allah madaukakin sarki ba to sai Allah ya jarrabe shi da kaskanci a duniya shine misalin da muka buga a shekaran jiya mutum ka ganshi wayayye a cikin duniya yana cikin waɗanda duk abin da za a yi na duniya za a gayyace su amma sai ya tashi tafi wajen wani boka bokan ne ya rika juya shi yadda ya ga dama ya rika ba shi wasu sharuɗa yana sa shi yana aikata abubuwan da matan jansa ma bai kamata ya aikata ba amma shi sai gashi an sa shi yana yi kuma shi kenan tunaninsa kuma shine wannan bokan shi ke sa shi ya ci nasara kaga wannan ruɗewa tunani ce da lalacewa ƙwaƙwalwa da lalacewa zuciya Allah ka raba mu da shirka Allah madaukakin sarki ka shiryatar da masu yi sai Allah madaukakin sarki ya ce
wallazina amilu sayyiati thumma tabu min ba'daha wa amanu إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ
Allah madaukakin sarki gafurur rahim duk zunubin da bawan sai ma damar yana da rai bai mutu ba to yana da daman da zai tuba sannan idan zunubin nan da ya bai kai shirka ba to ana fatan Allah zai iya gafarta masa a lahira in ko shirka ne to in ya mutu yana yi har abada ba shi da tuba ku duba abin da banu Isra'il suka aikata fa to amma duk da haka gashi Allah madaukakin sarki ya bude musu kofa ta tuba aka bude musu kofa ta tuba cewa har yanzu a lokacin da suka aikata wannan abun suna da dama ta su tuba idan suka tuba Allah kuma zai amshe su ya karbe su ya gafarta musu zunuban su ya kankare musu wannan abu da suka aikata sannan kuma ka'idar Allah ita ce idan ya gafarta maka baya maka bita da kulli yanzu a tsarin dokoki idan aka ce wani yayi laifi a shekara ta kaza to za a rubuta ko wannan abu da yayi ko da an ce an yafe mishi sunan shi nan a cikin littafin da laifin nan sunan shi nan ba za a goge ba ba za a goge sunan sa ba to amma shi Allah madaukakin sarki idan yace ya gafarta maka to kwata kwata ba za a ga zanubin ba ranan lahira da za a yi tubulat sirair ranan lahira da Allah ya kira ta da yawma tubulat sirair to ranan ba za a tuna ma mutum asiri ba za a ga abin da ya aikata ba an goge masa ai shi yasa aka ce al-ghufran al-ghufran ko al-ghafu shine at-satr idan aka ce ghafara Allahu lahu ai satarahu shi Allah ya rufa masa asiri saboda ka gafartawa na nufin rufa asiri a duniya mutum ya aikata zunubi daga shi sai Allah sai aka ce kai ya yada kai ya bayyana ya je ya tuba tsakaninsa da Allah ba wanda ya ga wannan zunubin to tunda babu wanda ya gani kuma gashi ya tuba sai Allah ya karbi tubansa in aka je lahira yawma tubulat sarair ranar da za a fito da komai fili abinda aka yi a boye ba tare da an tuba ba Allah zai tona shi ya bayyana to shi tunda ya riga ya tuba Allah ba zai tona masa asiri ba ba za a gani ba ba wanda zai san ya aikata wannan mummunan aikin da ya aikata a duniya wannan ita ce sifar Allah madaukakin sarki ta al-ghufran ko al-maghfira sifar take to shine Allah sai ya ba su dama sai ya ce bayan ya ce innal ladina takhadhu li'idla sayanaruhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya wa kadhalika najzi al muftirin sai Allah ya ce to hayyan suna da dama a lokacin da suke da rai basu mutu ba to Allah ya ba su dama ta su tuba sai ya ce innal sai ya ce wal ladina amilus sayyiati amma waɗanda suka aikata waɗancan munanan ayyuka na ittikhadhu li'idli rabban suka riki dan marikin sa a matsayin abun bauta summa tabu sai suka tuba an fada mana sharuɗan tuba a ran nan musamman tuban da ake kiran shi da at-tawbatun nasuh tuba na gaske tuba tsaftatacce to in irin tuban mutun yayi ba tuban mazubu ba ba kuma tuban dila ba dila wata rana yayin sha'awar ya ci zakara yaga wani zakara katoto a gidan gona sai kawai sai ya sha'awar a ce yau shi ya kalaci da shi shikenan kawai sai dila ya je ya sa malam ya sa alkyabba ya daura rawani ya dauko charbi ya shigo gona yana la'anallahu al-makirin la'anallahu Allah ya tsine mu masu makirci Allah ya wai tazbihi yake yana jan charbi yana tsine ma makirai shikenan sai ya ga wani wata dabba daban sai ya ce da Allah je kike ce ma shaqdi shaq zakara la dan zakara ya kira mana sallani ne lima shikenan dan sako ya tafi je samu zakara ya fada mana zakara yace to iyaye na da suka shiga cikin kakanni na da suka shiga cikin kakannin shi ya cinye su sun mana wasiya cewa mukhti'un man dhanna yawman anna lis'ala bidina ci duk wanda ya kuskure ya tunani ya ce wai dila zai taba zama mai addini har ya zo ya rike charbi wai ya rike ma ya sa malmali ya sa alkyabba ya ce wai shine liman a kira talla ya ce mukhti'un yayi kuskure baraza sa'labu yawman fi siyabil wa'izina wa masha fil ardi yahdi wa yasubbu al makirina wa yaqulu ya ibadallahi tubu fa huwa kahfu at-ta'ibina ودعو الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا فأتى الديك رسول من إمام الناس كينا فأجاب الديك مهلا إيش يا إمام الغافلين أخبر الديك يتشي مثلا مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا شدو وان دي إذا دلاجي توبة يدينا تشن ذكرو يدينا تشن قاجم متاني تو يهي بسكو توبة إيو وان نن توبة أكي سنقيمة توبة جاتكي in ka fita daga zanubin ka fita har abada ba za ka sake koma masa ba to in suka yi wannan tuban Allah madaukakin sarki yace sun mata bumin ba'diha suka tuba bayan sun rike dan marakin sannan wa amanu sannan suka yi imani domin kafaru ai sun kafirci a baya ko to wa amanu suka yi imani basu zama sun ci gaba da bauta ma dan marakin sa ba to inna rabbaka min ba'daha lallai ubangijinka bayan wannan tuban da suka yi lagafuun wallahi mai gafartawa ne kaga sifar gafuun mai yawan gafartawa ala wazni fa'ul sighati ta mubalagha gafarar sa mai yawa ce gafarar sa ba ta da iyaka gafarar sa ba ta da ibata kidayuwa so daga duk mutumin da yayin zinubi ya tuba Allah madaukakin sarki a shirye yake gafarta masa kuma banu isra'il in kuka tuba daga bautar da kuka rika madan marakin sa to Allah madaukakin sarki zai gafarta muku sannan kuma rahimun sannan ya ji kanku ya sa ku a cikin aljanna ku duba waɗannan sifofin guda biyu al-maghfiratu war-rahma al-maghfira sai a ce an yafe maka laifi mutum yayi al-maghfira sai a ce an yafe masa amma ar-rahma sai a ce to shikenan sakamakon ma daure shin nan da aka yi to yanzu za a bashi ku bashi naira miliyan 100 ya ci gaba da rayuwa mai dadi kaga rahimun kenan rahmatun kenan so daga maghfira Allah ya zama ya yafe mutum zunubai ya hana shi shiga wuta to idan ka shigar da shi wuta ba ina yake san a shigar da shi sai a shigar da shi aljanna to rahma Allah kenan to Allah yayi alƙawarin cewa zai musu wannan amma banu isra'il da suka yi wannan sun tuba kadan daga cikin su suka tuba mafi yawancin su basu tuba ba an fada mana har kashe su Allah madaukakin sarki yayi yace faqtulu anfusakum dhalikum khairun lakum inda bari'ikum fataba alaykum ku kashe kawunan ana fatan ku kashe kawunan ku wannan yafi zama muku alkhairi a wajen ubangijinku sannan Allah ta'ala zai ka tuban ku amma karshe me aka yi سيدنا علي رضي الله عنه قبل يدى مقفل إيشيوا حتى رنسى دع الإمام السيوطي يبوي توش أتشن الدوب المنفور قابلت الإمام الحاكم النيتابوري أتشن المستدرف على الصحيحين يبوي تو بايا أنكشي سأكا ساكتا يدسو من مقنس توبا مع الله من وقت ينسل كيسي سقطة قبل تياتا قنس يهودا وامي أبون باي ثم دع أكا سبحان تاشي لتشيوا بيهودي نيشي وأنغا ملالا تاشي قباكي لياغا ملالا alkhairun su dan kadan ne sharrun su ninkin balinkin Allah kada ya san adadin sharrun su sai Allah madaukakin sarki ya cika wannan kissa a wannan sura ta al-a'rab sai ya ce walamma sakata an musa al-ghadab
walamma sakata an musa al-ghadab aqala al-alwah
na'am
وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون
bayan annabi Musa alaihi salam yazo ya taraddasu a wannan ne ai an fada mana cewa yazo a harkice a fusace hankalin sa ya tashi ya kama dan uwan sa Harun alaihi salam yana jijjiga kansa ya kama gefen gemin sa yana cewa ya zakai ka saba umarnin da na baka ya zakai kai mun haka ya zakai kai haka dan uwansa Harun ya hakurantar da shi ya bashi hakuri ya kwantar masa da hankali ya ce wallahi baka ma san abin da suka suni da suka zo su kashe ni na ta musu wa'azi in nazo zan musu wa'azi kake suka ce in na dame su ma za su raba ni da raina na kyale shi to sai Allah ya ce walamma sakata an Musa al-ghadabu a lokacin da hushi ya shihu sai aka sa kaman hushin ne annabi Musa sai aka ce sakata hushin ya shihu faka annal ghadaba yatakallam kaman da hushin magana yake domin as-sukut diddul kalam wal kalam diddus sukut ai hushi abin nan shihu ai shine kishiyar magana ko magana ita kuma kishiyar shihu ce to sai aka ce sakatal ghadab hushi ya yi shihu kaga abubuwan da mutun yake yi ai in hada a Musa kenan وذهب عنه الغضب ننسخة الغضب أي ذهب كينا سيهوشين يتفي فانحدى موسى سي النبي موسى سامن نسوا يداوش كن هيا تنسى سبو دير ديگة تاشن عنك لنا كابرش تو هكا اكي سندني دا قي اذن ان شمو تنشن الدين هنك لم يتاش با ان او نيرا تا ان او نيرا كبا هنك لم يتاش ابو نيا ان من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن لكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشكر وني يتي ما تنسى يتي كي أنا ما في يوم تاني ذاك يجينا سدبو بيني تما كيني ذاك سامو متون فطن لكل مصيبة في ماله zaka ga ya damu duk abin da ya jarrabe shi aka same shi da shi na damuwa a dukiyar sa sai kaga hankalin shi ya tashi ran nan muka ce daulayen da yake kowanne tsada domin kare dukiyar sa an cin mai fili an kwace mishi gida wani ya ba bashi yake biya shi da makamantan wannan kaga jijiyar wuyan mutane na tashi an cin mishi dukiya amma wa iza usiba bi dinihi lam yashur amma an addinin Allah aka taba ba ba abin da ya dame shi kawai shikenan sai ya wuce a hushinka ana son ya bayyana ne a lokacin da aka ci mutuncin addinin Allah aka taba Allah amma kai akan kanka an amma ka yi hakuri ka yafe shi yafi amma an taba addinin Allah to anan ne ake son kai fushi malaman mu suna cewa al-ghadab huna faribatun la fadilatun kai fushi in an taba addinin Allah to wajibi ne ba mustahabbi ba ma wajibi ne a ga hushinka a ga tashin hankalinka an taba addinin Allah amma an taba dukiyar ka shikenan sai kai fushi to me kai so da ka fushin annabawa suna yi ne idan an taba addinin Allah so da ka fushin annabi Musa alaihi salam ya tafi natsuwa ta dawo masa akhadha al-alwaha shi yaje ya dauki waɗannan allunan da aka rubuta masa at-taura aka bashi daga Allah madaukakin sarki wa fi nuskhatiha hudan a cikin kwafin wannan at-taura ko kwafin waɗannan allunan akwai hudan akwai shari'a wa rahmatun akwai tausayi lil ladina hum li rabbihim yarhabun ga waɗanda suka tantance masu tsoron ubangijinsu to a takaice anan abin da ya faru da annabi Musa alaihi salam kenan da mutanansa a lokacin da suka riki dan maraƙin sa kamar yadda Allah ya bamu labari a cikin suratul a'raf anan Allah ya faɗa mana gashi Allah ya gayyaci annabi Musa ya tafi domin ya gana da Allah kafin dawowarsa ya naɗa dan uwansa Harun alaihi salam cewa ya zama shine magajin garin sa ya kula da lamuransa wannan na nuna mana na'ibanci a abubuwa ana koya mana idan babu shugaba to a samu mataimaki ya zama shi zai ci gaba da al'amuransa annabi Musa alaihi salam ya tafi bayan tafiyar sa kamar yadda aka faɗa mana as-samiri yazo ya ce su kawo masa gwalagwalan matansu suka kawo ya narkar da su ya sassaka musu dan maraƙin sa ya ɗibo wannan ƙasar da malaman tafsiri suka ce ƙasar takum dokin mala'ika jibrilu alaihi salam ne Allah ya nuna ma as-samir sai ya damko sai yazo ya zuba ta a cikin wannan dan maraƙin san shikenan sai ya matsa shi sai ya rika kuka sai ya ce musu ai wannan ne abun bautarsu annabi Musa alaihi salam yazo ya tarar da su a wannan yanayi al imam ibn kathir a cikin littafin sa na tarihi ba na tafsiri ba al-bidaya wan nihaya sai yake cewa yadhkuru ta'ala ma kana min amri bani isra'ila a waɗannan ayoyin Allah madaukakin sarki yana ambata mana al'amarin banu isra'il ne yadda ya kasance hina zahaba musa alaihi salam ila miqati rabbihi a lokacin da annabi musa alaihi salam ya je domin ya cika alƙawarin da suka yi na haduwa da ubangijinsa a at-tur a wannan dusa kuma kasa al-tur yunajihi rabbuhu sai annabi Musa alaihi salam ya dau lokaci mai tsawo yana ganawa da ubangijinsa ubangijinsa yana ganawa da shi wa yas'aluhu Musa alaihi salam an ashiya'a katiratin annabi Musa ya rika roƙon Allah abubuwa masu yawa wa huwa ta'ala yujibuhu anha shi kuma Allah yana amsa masa roƙonsa duk abinda annabi Musa ya ce a masa sai Allah ya ce to an baka duk abinda annabi Musa ya ce a masa sai Allah ya masa فعمد رجل منهم يقال له هارون السامري sai wani mutum da ake ce masa Harun as-Samiri sai je kawai kun ga anan al-Imam Ibn Kathir ya kira shi da Harun mun faɗi wannan maganar da malamai suke da ita akwai ka'ida a game da sunayen da kaji Qur'ani bai ambace su ba malaman mu suka ce duk sunayen da Qur'ani ko hadisi bai ambace su ba a cikin sunayen magabatanmu cikin annabawan Allah sai aka samu a cikin abinda ake ce mishi al-Isra'iliyat al-Isra'iliyat abinda aka ruwaita daga su waɗancan banu Isra'ila kila a cikin at-taura yake kila a cikin injila yake kila a cikin az-zabur yake to ba dole bane ya zama mun dauke shi in ko mun dauka to wasu malamai da yawa suka ce ba laifi bane yanzu ka gan aka ce Allah madaukakin sarki yace watlu alaihim naba'a bainai adama bil haqq ka ba su labarin ƴaƴan annabi Adamu guda biyu labari na gaskiya. To su waye waɗannan ƴaƴan annabi Adamu guda biyu? Qur'ani bai ambace su ba, sunna annabi sama sahihiya bata ambace su ba, amma ina aka samo sunayen su Qabilu da Habilu a cikin Isra'iliya? Sunan Qabilu da Habilu bai tabbata a cikin Qur'ani ba, bai tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق عن راوته عن نفسه فاستعصم. امرأة العزيز تشي واتشي امرأة العزيز سيأكشي سونن زليحة زليحة دمجة كو زليحة كو زليحة أين أكسامون سونن بايا شن قرآني بايا شن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أما أين أكساموشي an samu shi a cikin littafan da suka gabata, aka ce sunanta Zulaiha. Inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim. Wannan matar da hudu-hudu ya je ganta sarauniya, sarauniyar Sabau, ya sunanta Bilqis. Bahaushe ya ce Bilqis mai kadan zinari. To Bilqis a ina aka samo sunanta? Ba shi a Qur'ani, ba shi a cikin hadisin annabi sama sahihi, amma ina aka samu a cikin littafin waɗanda suka gabace mu. To a nan in ka ɗauka ba kai laifi ba, in kuma ba ka ɗauka ba ma ba kai laifi ba. In ka zaɓi kawai ka kira su da yadda Qur'ani ya kira su ba tare da an ambaci suna ba, shi ya fi ma. Domin da Allah na son mu haddace sunan, to sai kira su da sunayensu. Domin ai wanda Allah yake son mu san su da sunansu, sai ya ambaci sunansu. Ko kuma manzon sama ya faɗa mana sunansu. Kaga matar annabi Adam alayhi salam ya sunanta Hawwa'u, ko ba sunanta a Qur'ani amma sunanta ya zo a hadisai sahihai. Manzon sama ya ce laula Hawwa'u lama khanat imra'atun zawjaha, ba da dan asalin Hawwa'u ba, to da ba a samu wata mace ta yaudari mijinta ba. Kaga Hawwa sunanta ya zo a hadisi, amma sunayen annabawa sai Allah ya rike ambatan mana, sai da ya ambatan mana sunayen annaba guda 25. Sannan wasu suka zo a cikin hadisai sahihai, annabi ya ambace su da sunayensu, babu su a Alkur'ani amma akwai su a hadisi. Domin me ana son mu san su da sunayen nasu? To shi ne wannan. To shi As-Samiri, Qur'ani ya kira shi da As-Samiri kamar yadda za mu gani a cikin Taha. To shi ne malamai suka yi saɓani, wai sunansa Harunu ne ko ko sunansa Musa? Shi Ibn Kathir a cikin Al-Bidaya wa Nihaya sai ya tafi a kan cewa sunansa wa Harun. To kawai in kana son ka kuɓuta sai ka ce Samiri, kawai shi kenan ka huta, shi kenan ka huta. To shi ne Al-Imam Ibn Kathir sai ya ce fa'amida rajulun minhum yuqalu lahu as-samiriyyu, sai wani mutum da ake ce masa as-samiriyyu, harunu as-samiriyyu, as-samiri yazo fa akhadha ma kana ta'arahu min al-huliyyi, sai ya dauki abin da ya ara na kayan adam matan banu isra'il, fa sara minhu idlan, sai ya je sassaka musu wani dan maraƙinsa, wa alqa fihi qabdatan min at-turabi kana akhadaha min athari farasi jibrila hina ra'ahu yawma aghraqa Allah fir'auna ala yadayhi. Aka ce ya ga wannan takun ne, ya je ya danko wannan kasar ta takun dokin mala'ika Jibrilu alayhi salam, wanda ya gani a ranar da Allah ta'ala ya halakar da fir'aunu a kogin ne, sai ya diba sai ya boye. Falamma alqaha fihi, lokacin da ya jefa wannan kasar da ya damko, sai ya sa ta a cikin wannan dan maraƙin da ya sassaka na zinariya ko na kayan ado, khara, sai wannan dan maraƙin san sai rika ihu kama ya khuru al-idl al-haqiqi, kaman yadda dan maraƙin sa na kabbas yake kuka. In an matsa shi to sai rika kuka, yana yadda aka san dai dan maraƙin sa na yi. To kun ji abin da nan Al-Imam Ibn Kathir ya yi sharhin waɗannan ayoyin ne a dunkule, ya ba mu bayani me ayoyin suke nuna mana. To shi ne abinda Allah ya ba mu labari. A ramma a cikin Taha, Allah madaukakin sarki yake cewa ma a'jalaka an qaumika,
wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa.
Za ku iya komawa Taha daga aya 83 zuwa aya ta 98. Allah ya bada bayanin duka gabaki daya abinda ya faru tun daga dauka daga kan maraƙi dan maraƙin san da abinda ya faru da su daga baya. Allah madaukakin sarki yana ganawa da Annabi Musa alaihi salam a can wannan dutsen da ya gayyace shi sai ya ce wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa ya Annabi Musa mun ce ne ka zo da kai da mutananka me yasa kai gaggawa ka baro mutananka ka baro su daga baya su ba su iso ba Allah ya tambaye shi suna ganawa da Allah ai da ma Allah ya ce mana wa kallama Allah Musa taklilan Allah yayi magana da Annabi Musa magana Annabi Musa ya ji maganar da Allah ya masa to shine Allah ya tambaye shi yake cewa wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa me yasa ya Musa kai gaggawa ka baro mutananka ka zo baka zo tare da su ba sai ya bada amsa ya ce qalahu
qalahum ula'i ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda
qala sai annabi musa ba Allah amsar tambayar da Allah ta'ala ya masa sai ya ce hum ula'i ala athari ai suna nan akan hanya ta a wata fassarar malamai suka ce za ki biyo ni su ma suna nan tafi a wata fassarar malamai suka ce hum ula'i ala athari ai ya Allah suna nan na baro su akan gurbi na na bar su akan tauhidi suna nan akan tauhidi suna bauta maka ya Allah wanda wannan fassara tana da ƙarfi annabi Musa yana ƙara faɗa ma Allah yana cewa ya Allah ai lafiya lau na bar su suna nan ala athari na bar su akan gurbin da na bar su suna nan akan gurbi na basu lalace ba suna nan suna bauta ma Allah wa ajiltu ilayka rabbi litarda ni kuma sai na yo gaggawa ya Allah na taho wajenka litarda domin ka yadda da ni ka ƙara yadda da ni yaddar da ka mun ada ka ƙara mun wata kun ga fassara ta bi tana da ƙarfi cewa wa ajiltu ilayka rabbi litarda hum ula'i ala athari ay ya Allah na basu suna nan akan gurbi na tauhidin da nake karantar da su suna nan basu canza ba kaga zatan annabi Musa alaihi salam ba Bahaushe ya ce ba ya ba ta da kada ashe bai san abin da ya faru ba nan annabi Musa alaihi salam yana wannan dutsen da ake ce masa Al-Tur ne suke ganawa da Allah kan mu manta Allah ya tambaye shi ya ce a wai me yasa ka yi gaggawa ka baro al'umma ka taho sai ce ya Allah ai na bas suna can su ma za su biyo ni a fassara ta farko a fassara ta biyu ya Allah ai na basu suna nan akan gurbi na wanda na basu basu canza ba tauhidi suke yi ba su shirka mabiyanka ne ya Allah madaukakin sarki suna nan a matsayin bayinka za su ci gaba da bauta maka ni kuma suna nan suna mun biyayya a matsayina na manzanka to sai Allah ya ba annabi Musa labari mai tayar da hankali labarin bakin ciki labarin dugun zumawa sai Allah madaukakin sarki sai ya ce
qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri
subhanallah Allah sai ya ce qala ay qala Allah li Musa sai Allah ya ce ma annabi Musa fa inna qad fatanna qaumaka wallahi mun jarrabu mutananka jarabawa ce daga gare mu wannan wace irin fitina ce alfitnatul qadariyya ce ba alfitnatul shar'iyya ba Allah ya rubuta musu Allah ya ga dama su yi haka amma Allah na so baya so Allah baya so so daga fitinar da aka musu nan fitina ce qadariyya Allah ya hukunta haka za ta faru da su amma Allah baya so so daga fa inna qad fatanna qaumaka wallahi mun jarrabi mun fitina al'ummaka banu isra'il ba ai mun fitine su suna na cikin bala'i fatanna qaumaka kenan wa adallahum min ba'dika bayan ka taho wa adallahum as-samiri kuma as-samiri yana nan ya batar da su as-samiri ya batar da su ya batar da su ya ci gaba da ya je ya aikata musu abin da ya aikata shine abin da aka faɗa mana a baya wattakhadha qaumu musa min ba'dihi min huliyihim jasadan lahu huwaw ijilan jasadan lahu huwaw ka gani ko suka rike shi so da haka suka rike shi suka ci gaba da wuta masa to shine wa adallahum as-samiri yudan batar wadda as-samirin ya musu kaga anan qur'ani ya kira shi da me as-samir to shine muka ambaci fassarori guda biyu ko sunaye guda biyu da malaman tafsiri suka ambata masa wasu suka ce sunansa Harun wasu kuma suka ce sunansa Musa to faraja Musa
فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ رَبَّنَا أَسِفًا
فَرَجَعَ مُوسَى النَّبِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَدَاوُ إِلَى قَوْمِهِ زُوَا غَ مُتَانَنْسَا غَبَّانَا يَنَا مَيْ هُشِي أَسِفًا يَنَا cikin damuwa kare kaman can kenan a cikin arab ya dawo cikin hushi shine muka ce manzo Allah sama hadisi sahihi yace laysal khabaru kal muayana Allah ya bashi labari a can amma hankalinsa bai tashi ba duk da yayi imani 100% labarin da Allah ya bashi na gaskiya ne amma sai da yazo ya gani da idansa shi yasa malamai suka ce madarik ga baki ɗaya na samun ilimi na tabbas na dan adam guda uku ne ai ilmul yaqini ainul yaqini haqqul yaqin ilmul yaqin a baka labari wanda ya baka labarin nan ba zai taba maka kariya ba yanzu gashi muna tafsiri anan gashi ana yayyafi sai wani dan uwanka ya kira ka daga Lagos ko ya kira ka daga wani gari mai nisa sai ka ce masa ai ga munan ana mana ruwa insha Allah a Zaria kaga ya yadda da kai ka yadda da shi ya yadda da kai ya san ba za ka mishi kariya ba ya tabbatar zai iya zuwa zai ba da labari ya ce ai yanzu nan dan uwa na ya ban labari mun yi waya da shi ana ruwa a Zaria kaga yin mul yaqin ki to annabi Musa alayhi salam ya samu ilmul yaqin min rabbihi daga ubangijinsa to amma ilmul yaqin bai kai nabi ba shine ainul yaqin ainul yaqin sai zama mu da muke ganin ruwa ga mu ne yanzu muna cikin masallaci muna hango ana ruwa to mun samu ainul yaqin ki mu muka gani da idan mu to shine laysal khabaru kal muayana in ja annabi sallallahu alaihi wasallam laysal khabaru ay labari bai kai al muayana ba bai kai ka gani da idan ka ba wanda ya fi su ga baki daya shine sai wani ya zama shi yanzu tafiya yake yi a ƙasa ba a rumfa yake kamar yadda muke cikin rumfa ta masallaci ta rufe ba sai ya zama ruwan ya na kada masa duka to wanda ya samu hakuri yake ne shi wani zai bashi labari kaga ba wanda zai bashi labari ba wanda zai bashi labari shine nama da aka sa a cikin mai wani zai bashi labarin zafi ita kuma mai tuye ita ce ta samu ainul yaqini mai gidanta kuma ta kira shi a waya ta ce ai mai gida ga yana yana toya maka naman da za ka yi buɗe baki da shi kuma shi ya siyo nama kaga toyawar ake magana to annabi Musa alaihi salam ya samu ilmul yaqin daga Allah amma bai rikice ba bai hankalin shi bai tashi ba 100% sai da yazo ya gansu ga sunan face face a cikin kafirci an koma wai dan marakin sa ake bauta mawa ana kide kide dama ga banu Isra'il ba su da kunya a hadu mata da maza tsaraici a wajen su ba wani abu bane bako an hadu ana ta biki ana ta shagali annabi Musa alaihi salam yazo ya same su a cikin wannan yanayin sai ya ce musu
قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا
نعم
أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي
قال في النبي موسى يا قوم يا قوم تانينا هاجينا لله ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أشياء بنججن كبيمك والقوري نجد كيامي توبة شواء انكوك تشيقب دبو تامسا شواء مذيب تشيقب دباك وأبو بوان ددوكو تيبكاتا أشياء القوري من ديمك زنجي انغانا دشيبا درجة كوبتي زاكو سامو فللا زاكو سامو درجة زاكو كار سامو مدعي أو جنسا أفطال عليكم العهد wai yanzu alƙawarin da kuka yi da ubangijinku ya muku tsawo ne ɗan kwanaki 40 kwanaki 40 kacal amma da yadda kuka canza kuka kafirce kuka zama mushrikai am aradtum an yahilla alaykum ghadabun min rabbikum ko ko kuna so ne wani hushi ya sauko muku daga ubangijinku fa akhlaftum maw'idi shi yasa kuka saba alƙawarin da kuka yi da ni cewa za ku ci gaba da bauta ma Allah kaga a can afa tala alaikum alahd alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana kaga anan sai aka danganta alƙawarin zuwa da Allah alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana ashe ubangijinku bai muku alƙawari mai kyau ba afatala alaikumul ahadu, wai shin alƙawarin nan ya muku tsawo ne, kun ga ya tsawaita ne? Sai ya ce fa akhlaftum maw'idi, ay maw'idullahi maw'idu rasulihi wa maw'idu rasulihi maw'idu, alƙawarin Allah da na manzansa abu ɗaya ne. Alƙawarin Allah da na manzansa abu ɗaya ne. Annabi Musa ne Allah ya yi alƙawari a harshen wa? A harshen shi Annabi Musa. Wa ya ba su labarin alƙawarin? Annabi Musa ya ba su labarin alƙawarin. So daga alƙawarin da Annabi Musa ya zo ya ba su labari, to alƙawarin Allah. So daga mutumin da ya ce bai dada manzon Allah ba, to kai tsaye yana cewa bai dada Allah ba. Shi yasa kai mamakin mutumin da zai zo ya ce shi Qur'ani kawai zai yi aiki da shi, amma ba wani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kai mamakin sa. Kayi mamaki a ce mutum sai zai ce maka shi wai Qur'ani kawai yayi imani da shi, amma ba ruwan shi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo, to waye ta yaya kan Qur'ani, waye ya bude baki ya karanta da shi Qur'ani, sannan kuma Qur'anin nan kawai shikenan sai a karanta sai a fade shi ba fassara ta ba bayanin sa? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara al-Qur'ani. Fassara al-Qur'anin ita ce maganganunsa na hadisansa da ayyukansa da kuma abubuwan da ya ga ana yi ya tabbata. So da haka insha Allahu ta'ala za mu tsaya a nan, sai Allah ya kai mu gobe, in Allah ya kai mu da rai da lafiya za mu dora mu ji amsar da mutanen Annabi Musa suka bashi bayan wannan tambayar da ya musu cewa alƙawarin Allah ne ya musu tsawo, ko kuwa suna son fushin Allah ne ya sauka a kansu. Allah madaukakin sarki ya gafarta mana, Allah ya ji kanmu, Allah ya raba mu da miyagun ɗabi'u, Allah ya saukar da zaman lafiya da alkhairi a cikin ƙasar, fitinu da tashi-tashin hankula da suke faruwa a cikin wannan ƙasar tamu Allah madaukakin sarki ya yaye mana su. Allah madaukakin sarki mun tuba zuwa gare ka, ya Allah muna tawassuli da ayyukan alkhairi da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarma, ya Allah ka kawar mana da fitinu da suke faruwa a cikin wannan ƙasa, tashin hankali da damuwa da kashe-kashen rayuka da suke faruwa, Allah madaukakin sarki ka kawar mana da su a cikin daga wannan ƙasa. Shugabanninmu Allah ka taimake su, ka musu jagoranci, Allah ka ba su ikon tsai da waɗannan fitinu da suke faruwa, Allah ka ƙara musu basira, ka taimake su su iya shawo kan waɗannan musibu da suke faruwa a cikin wannan ƙasa tamu. Allah ka gafarta mana, kada ka kama mu da laifin wawayen cikinmu, su ma Allah ya gafarta musu, Allah ya ji kansu. Sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.